Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Litini 11 ga watan Maris, ranar da ake ci gaba da samun sakamakon zaben matakin jihohi da aka gudanar shekaran jiya Asabar a fadin Najeriya da aka yi akasari cikin kwanciyar hankali in banda wasu al'amura kamar haka.
Shugaban zabe na karamar hukumar Nkwere, Mr. George Njoku, ya gudu daga bakin aikinsa da takardar sakamakon zabe wacce ba rubuta komai ba a kai, tare da hada baki da wasu sojojin da wani mai suna Captain Aboke Jagorar.
Ya zamu yi doka ta ce su suna da kidi suna da rawa, ko mun ki ko mun so mun barkonan kan giya ne ko da mu ko ba mu za a sha.
To masu saurare, Muhammad Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da kuma Ibrahim Kalmasi Garba kamar yadda kuka ji da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri na musamman daga nan Washington. Kafin mu ji abin da muke tafi da shi ga kanin labaran duniya.
Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi, inda duk fasinjoji 157 da ke cikinsa suka rasa rayukansu. Shugaban kasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya sauka a Algeria yayin da ake ganiyar zanga-zangar adawa da aniyarsa ta neman wa'adi na biyar a matsayin shugaban kasar. Fadar White House ta ce ba za ta yi shaci faɗi ba ko a kan Koriya ta Arewa na shirin maido da ayyukanta na gwajin makami mai linzami.
To kanun labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za mu juya ga wakilanmu da ke tafi da sakamakon zaɓukan matakin jihohi a faɗin Najeriya. Kamar jiya, yau ma ba za mu jingine dukkanin wani shirin da bai da nasaba da zaben, saboda moda ta kuda rahotannin zaben yadda ya kamata. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi, inda duk fasinjoji 157 da ke cikinsa suka rasa rayukansu. Gidan talabijin ɗin yaɗa labaran ƙasar ta Habasha ya ce jirgin ya faɗi ne a kusa da birnin Bishoftu, kuma yana ɗauke ne da fasinjoji daga ƙasashe 33. Daga cikin fasinjojin akwai 'yan ƙasar Kenya 32, 'yan Canada guda 18, 'yan Habasha 9 da kuma Amurkawa 8, waɗanda dukkansu sun rasa rayukansu. Har ila yau akwai ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da dama da suke cikin waɗanda suka rasu. Shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya sauka a Algeria yayin da ake ganiyar zanga-zangar adawa da aniyarsa ta neman wa'adi na biyar a matsayin shugaban ƙasar. Bouteflika mai shekaru 82 da haihuwa ya shafa makonni biyu a Geneva, inda ya je domin duba lafiyarsa kamar yadda ofishinsa ya bayyana. Amma mutane da dama na ganin cewa da ɗan shugaban ƙasar, wanda ba kasafai ake ganin shi a bainar jama'a ba, na fama da matsanancin rashin lafiya tun bayan da wani ɓarin jikinsa ya shanye a shekarar 2013. A wani labarin na daban kuma, an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a Guinea-Bissau, kuma an samu fitowar mutane da dama a jiya Lahadi, inda masu zaɓe suka jefa ƙuri'unsu don zaɓen sabbin 'yan majalisa tare da fatan kawo ƙarshen tashe-tashen hankula masu nasaba da siyasa da ƙasar take fuskanta. Nan gaba a cikin wannan makon ake sa ran fitar da sakamakon zaɓen. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Washington DC. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta yi shaci faɗi ba kan ko Koriya ta Arewa na shirin maido da ayyukanta na gwajin makami mai linzami, amma kuma fadar gwamnatin ta Amurka ta ki amincewa ta yi nazari kan hotunan tauraron ɗan Adam da suka nuna cewa Pyongyang na haɗa sabon makamin roka. Mai bawa shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro John Bolton ya faɗa a shirin ABC News cewa Amurka na sa ido kan Koriya ta Arewa akai-akai, inda ya ce ni ba zan yi shaci faɗe kan waɗannan hotunan tauraron ɗan Adam ba. A cewar shi, Amurka na dogaro ne da bayyana da bayanan da tauraron ɗan Adam ɗinta suka nuna mata, inda za ta gudanar da babban zaɓe wanda za a kwashe makonni biyar ana yi. Za a fara zaben daga ranar 11 ga watan Afrilu domin tantance makomar Prime Minister Narendra Modi da ke neman wa'adi na biyu bayan zaben da ya lashe shekaru biyar da gagarumin rinjaye. Akalla masu kada ƙuri'a miliyan 900 ake sa ran za su jefa ƙuri'unsu a ƙasar, wacce ta fi kowace ƙasa a duniya shirya babban zaɓe. Masu kada ƙuri'a za su zaɓi 'yan majalisar wakilai 543 a duk faɗin Indiya. An dai rarraba zaben zuwa gida 7, inda za a gudanar da shi a lokuta daban-daban wanda zai kai har ranar 19, sannan za a zo a kidaye ƙuri'u a ranar 23 ga watan Mayu.
To, Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babin rahotanninmu za wato a kan sakamakon zaben matakin jihohi da aka gudanar ranar Asabar a faɗin Najeriya. Za mu fara da jihar Kano, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke tafa da bayanai kai tsaye ta waya. Mahmud.
Yawa, kalmasi, barka da aiki.
Barka da warhaka, ga mu nan da Malam Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe.
To, sannu ku da kokari.
Barka da yi, Malam.
Sannun ka, Mahmud. To, kowane hali ake ciki yanzu haka a Kano, a jihar Kano?
To, yanzu ba a kai ga ayyana sakamakon zaɓe ba, illa iyaka an tattara sakamakon na ƙananan hukumomi 43 daga cikin 44. Amma dai an samu cikas na wato ƙaramar hukumar Nasarawa, wanda shi ne rage. Idan aka saka a lissafi kuma babban baturen zaɓe zai gabatar da sakamakon zaɓen. To, amma matsalar da aka samu akwai bayanan da ke cewa wasu jami'an gwamnati sun kai da wasu mutanen sun kai farmaki wurin da ake tattara sakamakon zaɓe na ita ƙaramar hukuma ɗin, a wani yunƙuri watakila na su kawo cikas ga yadda abubuwan suke tafiya a wato ita cibiyar tattara sakamakon zaɓe. Kamar yadda muka yi muku bayani tun da farko, shi ne cewa dama kowace ƙaramar hukuma tana da cibiya da ake tattara sakamakon zaɓe. Kana daga misali a kawo babbar cibiya ta jiha, to inda aka samu aka sani shi ne cewa na ƙaramar hukumar Nasarawa, wanda maganar nake da ku yanzu mataimakin gwamnan Kano da kwamishinan ƙananan hukumomi da kuma shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa ɗin, bayanai sun gata cewa suna hannun ma 'yan sanda saboda wancan yunkuri da suka yi na jan mutane a kawo cikas kan yadda alƙalma suke tafiya a wannan cibiya.
To, Mahmud, idan ka ce cikas, wani zai ce cikas wani iri?
Ai, farmaki suka zo da mutanensu na kaman a kawo hargitsi, saboda watakila suna so wani yunkuri nasu ne na ganin cewa bai kamata al'amura su tafi daidai ba a ita wannan cibiya ta yiwu, saboda idan aka kammala lissafi aka kai kamar tun da dama ita ake dako a watakila a nasu lissafin al'amura ba su tafi nufi yadda suke su ba, ta yiwu shi ne watakila suka yanke hukunci don watakila a kawo cikasin kamar yadda na gaya maka.
To, Mahmud, ya zuwa yanzu hukumomin tsaro sun yi magana kan wannan batu?
To illa iyaka ana kai komo babu shakka tun jiya shi kansa kwamishinan ɗan sanda tun da dama al'amura sun fi tsaurara ne a cikin gari kamar yadda suke cibiyoyin kana wato zaɓe na ƙananan hukumomi da ake tattara sakamako ɗin yawanci a cikin gari suke don haka tun jiya da rana shi kwamishinan ɗan sanda da kansa da ƴan tawagarsa suke kai komo a waɗannan wurare kama daga Dala zuwa Nasarawa zuwa Kano Municipal da sauran wurare da ake ganin cewa al'amura za su iya rinchaɗewa ba shakka sun yi ƙoƙari har ma shi kwamishinan ƴan sanda matasan da ya taras a wuri ko da ma ba a cijiyar ba ne yakan ɗan tsaya ya musu lakcia game da muhimmancin zaman lafiya. Masu kula da al'amura sun wato yadda cewa waɗannan matakai da su hukumomin tsaro suka ɗauka ya taimaka gaya. Illa iyaka da bayan sallar isha'i da dare ya ɗan fara yi mun ji yadda wasu daga cikin wasu magoya bayan jam'iyyu a wasu ƙananan hukumomi na wajen Kano kamar irin su Kura suke wato dandazo irin na nuna murna ko da yake dama tun a jiya hukumar zaɓe ta sha jan kunne ta kafofin yaɗa labarai na cikin gida cewa a lokacin murna bai baza kowace jam'iyya domin ita hukumar zaɓe ita ce da hurumin ayyana sakamakon zaɓe.
To Mahmud, saboda lokaci
ba a gama tattarawa ba.
Mahmud, saboda lokaci na ce ita kuma hukumar zaɓe me ta ce game da wannan hatsaniya da ta faru na sakamakon karamar hukumar Nasarawa?
Matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka a babbar cibiyar tattara sakamakon zaɓe shine an dakatar da wato aikin tun dama kamar na gama wato ba dakatarwa aka yi ba kai an wato an kammala guda 43 sauran 41 ita ake dako da haka hukumar zaɓe ta ce a tafi hutu sai lokacin da aka kawo ita karamar hukuma ta ƙarshe sannan za ta ayyana sakamakon zaɓe na ƙarshe duk da yake dama wancan yunƙuri za ka iya cewa bai samu nasara ba tun da takardu suna nan da sauran bayanai da ake bukata ta yiwu so ake sai an kwanta wacce ƙura ta nafa sannan kuma a zo a saka alƙalima a faɗi sakamako na ƙarshe.
To madalla mun gode Mahmud, watakila ma kuma tuntuɓanka nan gaba ko a shirinmu na hantsi. Mahmud Ibrahim Kurike nan wakilinmu da ke jihar Kano. Yanzu bari mu leƙa jihar Legas inda Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoto.
A sanarwar da babban jakadan hukumar zaɓe a jihar ta Legas ya bayyana a hedkwatar hukumar zaɓen da ke nan Legas, Professor Tope Ogunbodede, kamar yadda yake cewa
Babagide Olusola Sanwo-Olu APC 735,445 votes.
Ya ce Mr. Babatunde Sanwo-Olu na jam'iyyar APC shi ne ya samu nasara da kuru'u 739,445 don haka shi ne ya lashe wannan zaɓe. Shi kuwa Mr. Jimmy Agbade na jam'iyyar PDP wanda ya zo na biyu da kuru'u 206,141. A jawabinsa na godiya, gwamna mai jiran gado Mr. Sanwo-Olu ya gode wa masu zaɓe a jihar ta Legas tare da yabawa abokan takararsa musamman ma dai na jam'iyyar PDP Jimmy Abade wanda ke takara karo na uku kenan domin neman zama gwamna a jihar.
You the people are spoken and clearly too by these words.
Yace ina matakar godiya gare ku da kuka zaɓe ni, ya ku al'ummar jihar Legas. Yarda Allah ba za ku yi zaɓen taman dare ba, za mu mai da hankali wajen ci gaban da ciyar da jihar gaba. Ina godiya gare ku ƴan jaridu da mutanen Legas da kuma ƴaƴan jam'iyyata bisa alakari da taimakon da kuka bayar wajen samun wannan nasara ta yau.
I want to thank the entire Lagosians for making today a reality for Femi Anai. God bless you.
Bayan zaben na gwamna da jam'iyyar ta APC ta lashe dai, har ila yau jam'iyyar ta lashe kujerun ƴan majalisar jiha har guda 40 sabanin abin da ya faru shekaru hudu da suka gabata, inda jam'iyyar PDP mai adawa ta lashe kujeru 5. Tuni dai dan takarar jam'iyyar ta PDP da ya zo na biyu ya aiki da sakon taya murna tun ma kafin a kammala bayyana sakamakon zaben kamar da hukumar zabe ta yi. Bayan jam'iyyar ta PDP akwai wasu jam'iyyu guda 43 da su ma suka yi takara na neman mukamin gwamna a jihar ta Legas. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Legas.
To gaida Babangida daga Lagos kuma bari mu koma Arewa inda aka yi nisa da hada hancin sakamakon zaben a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
I can say that there is nothing quaint about this. Just practical and real situation.
Baturen kabbar sakamakon zaben gwamnati kenan a jihar Adamawa Professor Andre Yakubu yayin da ke bada hakuri na rashin isowar jami'an zabe da aka tura karamar hukumar Tungo har zuwa kusan 12:30 na dare lokacin ma da nake hada hancin wannan rahoto. A sakamakon da aka bada na kananan hukumomi 20 babbar jami'ar adawa ta PDP ce ma ke kan gaba inda ko tayawa jami'ar APC da ke mulki tazara da sama da kuri'u 30,000 to sai kuma tuni jami'ar APC ta yi fitili da sakamakon zaben wanda dan takarar jami'ar PDP Ahmadu Umaru Fintiri ke kan gaba. Kwamar Mustapha Salihu da ke zama mutumin shugaban jami'ar APC a shar Arewa Musa Gabas shine mako wakilin jami'ar ta APC a wajen karban wannan sakamako.
Ina ji da maka cewa mu a tun kafin a karasa mu Allah wadai da sakamakon zaben nan ba mu yarda da sakamakon zaben nan ba domin an yi arigizon kuriya.
Kwamar Mustapha za su dani kaman wakila don kun fadi kuke wannan kuka.
A ba maganan faduwa a nan ayi don ka rubuta kuriya kan mu ka zo da shi baka bi doka ba ai ba maganan faduwa bane.
Kuna nuna za ku je kotu kenan.
A sosai in dai ba su tsaya ba su gyara ba lalle mu za mu tafi tribuna kuma ina tabbatar maka cewa a yin lokaci kaɗan za mu karɓi mandate ɗinmu domin ba su ma mai da hankali suka yi magudin da dabara ba.
Shi ko wannan ɗan takarar kujerar gwamna shi ne mako ya wakilci jam'iyyarsa a wajen ba da sakamakon. Yako bayyana ra'ayinsa nema da cewa
sunana AA Lawanmu ba kuma ni dan takarar gwamna ne a jihar Adamawa karkashin jam'iyyar AA.
Ya kaga sakamako?
Eh sakamako alhamdulillah.
Kana maraba da sakamakon da aka bada?
Ina maraba da shi.
Kai da ka sha kai ba zaka je kotu ba?
A ni a in na sha kai ta hanyar da ya dace ta hanyar gaskiya zan yi mu bai a zan yarda akan cewa na sha kai. Amma in ba ta hanyar gaskiya bace ba zan taba bari ba zan je kotu.
A jihar Taraba kuwa an dakatar da kabbar sakamakon zaben ne har zuwa 12 wannan rana na Litinin yayin da kwa bangare guda wasu jami'an sa ido game da zaben so kira wani taron manema labarai domin nuna damuwarsu game da abubuwan da suka faru a jihar na magudin zabe. Dr. Tunjijon Asolu da ke zama wakilin kungiyar AU ta fannin tattalin arziki da cigaba wato ECOSOC a Najeriya ya kuwa bayyana abin da suka gani a Taraban da abin takeici.
Again in Adokola local government ANOC officials and SDP agents were bribed with sum of 250,000 naira according to our findings.
Kamar da jami'an mu so gani a wuraren an samu hatsaniya da kuma gudun zabe kuma ya kamata ita hukumar zaben ta aina da ta duba abubuwan da suka faru.
Which we are hopeful to get.
Kuma da menene yanzu ka an zo da ido da kuma kasa kunne da min jin sakamakon zaben na jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To wannan lamuna gaida kai Ibrahim kuma muna tare da shi kai tsaye yanzu haka a can jihar Adamawa. Ibrahim kana tare da mu? Ibrahim to kaman layin nashi ya katse.
To layin nasa ya katse. To yanzu bari mu nufi jihar Kaduna inda nan ma ake gab da bayyana sakamakon zaben. Isa Lawal ikar gare ka.
APA 19 APC 10,229 PDP 34,658.
Daya daga cikin malaman zabe daga kananan hukumomi 23 jihar Kaduna kenan a lokacin da ake ci gaba karban sakamako na zaben gwamna da ƴan mansun jihohi da aka yi a jihar Kaduna. Ya zuwa karfe 12 daren ranar Lahadin nan dai an karbi sakamako na kananan hukumomi guda 20 cikin 23 da ke jihar Kaduna. Yayin da a sauran kananan hukumomi guda ukun da suka rage biyu suka riga suka shigo hukumar zabe ɗaya kuma tana can bata karaso ba tukuna. Wanda wannan ne kuma yasa jami'in tattara alƙaliman zaben gwamna a jihar Kaduna ya dage wannan zama zuwa karfe 9 na safe wannan rana ta Litinin don ci gaba.
Sunana Muhammad Huza Bello a shugaban jami'ar Bayero wanda ni ne mai tattara sakamakon zabe na gwamna a nan jihar Kaduna. Akwai kananan hukumomi guda 23 a jihar Kaduna. Mun karbi sakamakon zabe daga kananan hukumomi 20 saura guda 3. Guda 2 ma sun shigo yanzu za a bincika cewa abubuwan da suke ya sun yi daidai. Karamar hukuma guda an ce har yanzu suna karamar hukumar suna aiki. Dawa wannan yasa yanzu muka dage cewa insha Allah sai gobe karfe 9 wanda muna sa ran zuwa wannan lokaci waɗannan kananan hukumomi guda uku da suka rage mana za su kawo sakamakon zaben su wanda mun har hada gaba daya kamar da dokar zabe ta tanadar mu duba mu ga sauran sharuɗa da ko sun cika sannan sai ai bayani halin da ake ciki a zaben gwamna a wannan jiha ta Kaduna.
To sai dai ganin yadda jami'an hukumar zabe da kanan hukumomi ke ambata yadda ake soke wasu akwatuna da aka ce an yi aringizon kur'u ya jawo hankalin jami'in da ke kare jam'iyyar PDP a wajen karban alkaliman da yace a gaskiyar magana abun bai dace ba.
Sunanan Nuhu Bajiyana Audu. Idan an zo kadri da nan ba aiki suke ba to ana iya yin kure. So sun in an yi sai a zo a ce an rushe akwatin zabe. Kuma ba laifin masu kada kuri'an bane su masu mashin din wani lokaci mashin din ba zai ba shikenan kawai mutane sun kada kuri'un su sai ka zo wajen dubu sai ce an rushe to haka din ba daidai bane
kuma kuke so a yi
ni abin da nake so a yi gyara ne dan wanda ya zo ya kada kuri'an shi bai kamata kuma a ce an hukunta shi a laifin da ba shi yayi ba ba shi yake rike da mashin din ba ba shi yake ba da ballot paper ba
amma yanzu kun gamsu ya zuwa yanzu irin sakamakon da aka karba
ku ya zamu doka ta ce suna da kidi suna da rawa ko mun ki ko mun so mun barko nan kan giya ne ko da mu ko ba mu za sha
shi kuwa wakilin jam'iyyar APC a wajen tattara alkalman zaben gwamnati na jihar Kaduna ya ce wannan gurin karban sakamako ne ba na korafi ba
sunana Husaini Barmogumi mataimakin coalition officer na zaben gwamnati na Kaduna dama duk yadda kaga an siyasa ko kuma a siyasa kana da inda kake da karfi da inda baka da karfi so wuraren da muke da karfi insha Allah mun samu nasara yadda muke so inda ma kuma ake ji bamu da karfi su ma mun samu nasara ya gurgudo insha Allah domin nasara ba dole sai ka ci ba duk wanda yazo inda ake hada alkalman zabe yana hayaniya bai san ma me yayi zabe ba bai san dokokinta ba ina sa shirya kawai su mun je da tribuna za mu same su
tunda dai yanayin dogon dakon da al'umma ke yi a sassan jihar Kaduna ya jawo zaman zullumi zuwa daren wannan rana ta Lahadi yayin da a wasu unguwanni a jihar Kaduna aka fara bukukuwan lashe zabe duk da ke ba a fadi sakamakon zaben a hukumance ba Isa Lolikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaida Isa mun saki samun Ibrahim Abdulaziz a can Yola jihar Adamawa Ibrahim da yake ka turo rahoto mun saka shi kuma kamar yadda ka ji da su masu sauraron mu wani ƙarin bayani ko kuma wasu waɗanne sabbin bayani aka samu
eh to lalle ko Mahmudu da cewa line na dan tangata kusan a iya cewa akwai wata da ta kunno domin ka san a lokacin saura kusan sakamakon karamar hukuma tilo da kage wato karamar hukumar Tongo to amma Allah ciki kunsa kusan zuwa karfe 2 dare tunda a cikin kwana an samu kawo nan sakamakon karamar hukumar Tongo wanda da shine aka hada jimillar alƙaluma na sakamakon zaben kusan jam'iyyar APC da ke mulki a jihar kamar yadda aka hada alƙalmata da wuri'u 334 da 995 sai kuma jam'iyyar PDP wato babban jam'iyyar adawa inda ta samu wuri'u 367 da 471 sai jam'iyyar nan ta ADC da take da 113,205 kana jam'iyyar SDP take da 29,785 to sai dai kuma da aka hada alƙaluman wannan lokacin muke dakon kan cewa za a bada sakamakon kowa nashi sai shi kansa Bature wato danin hada hancin sakamakon zaɓe na jihar Adama Professor Andrew Haruna ba kaman Andrew Yakubu da na faɗa tun farko a wancan rahoto ba na jami'ar Gashuwa ya dauko wani kundi na ka'idodin zaɓe inda ya karanto wa su wakilan jam'iyyu da masu ido da ma kan yan jarida kan cewa a bisa doka na zaɓe muddin idan har aka samu ratan da ke tsakani ko kuma wanda aka rusa ya fi na ratan da ke tsakanin 'yan takara to fa za a sake zaɓe wanda idan haka ratan da ke zaman tsakaninsu 32,476 ne kuma kwanan da aka rusa ko kuma aka soke sakamakon a matsaloli da suka hada walau tashin hankali ko kuma kwanan da aka kada ya fi na adadin waɗanda ke rusa an samu kusan 40,988 wanda hakan yasa to dole za a sake zabuka a wasu rumfuna 44 kamar yadda shi Farfesa Andrew Haruna ya bayyana. To sai dai kuma ba kamar yadda wasu za su zata ba, dukkan wasu za su zata kan cewa za a sake a duk karamar hukuma ne, a wasu rumfuna ne, a wasu rumfuna aka tadda da wuce 500 ne ko kuma 1000 da yan kai ba wurin, a wata karamar hukuma ma ba ra'a ma sake ba, a wata karamar hukuma ko aka tadda akwai kamar akwatuna biyu wanda za a sake sabili da ko a rangizo ko kuma abin da ake kira overboarding, wato kusan wanda aka kada ya fi adadin wanda ke rajista hukuma tashi hankali. To akwai wasu kanan hukumi da haurare kamar biyu ko uku haka, wasu ra'ayin kuma ba.
To Ibrahim, Ibrahim saboda lokaci
shi yasa aka ce za a sake kafin a zo a bayyana kowa ya ci ko kuma ya lashe zaben a jihar Adamawa a tsakanin takar, amma za a fafata ne tsakanin jam'iyyu biyu da suke da rinjaye.
To Ibrahim, Ibrahim kana ji na saboda lokaci?
Eh Mahmudu ina jin ka.
Na ce to kowane hali kana da labarin halin da ake ciki a jihar Taraba makociyar Adamawa?
Eh to kamar kawai yanzu dai a sanarwar da aka bada dai kan cewa za su tura wa ita shafin hukumar zaɓe da ke Abuja wanda ita ta sa rana. To sai dai kuma kamar yadda aka sani dukkanin wakilai duk da cewa kamar yadda muka da rahoton mu na farko, shi kansa wakilin jam'iyyar APC tuni ma ya fice tun kafin bayyana ƙarshen sakamakon da aka samu, wato makarmar hukumar Tango ya fice ya ce a shi ma bare na tsaya ma ya sa ya rufe hannu akan sakamakon ba. Amma wakilin jam'iyyar PDP da na wasu jam'iyyu da suke wajen sun sa kuma dukkanin sun yi bayani na gani me ya jawo haka ko kuma tun farko da a musu bayani ko kuma a jimantar da su. Wanda shi Farfesa Andrew Haruna da kuma kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Barisa Kasim wani gaban dukkanin sun yi cikakken bayani kan dalilan da suka sa dole za a sake zaɓuka a wasu rumfunan zaɓe ko kuma akwatunan zaɓe kusan a hudu.
To madalla
kusan ya rage ne a gaya yadda za ta kaya a jihar Adama a lokacin da za a sake wannan zaɓe.
To mun gode Ibrahim, za mu saki tuntuɓuka koda a shirinmu na hantsi ne idan Allah ya kai mu. Wakilin mu kenan Ibrahim Abdulaziz a can Yola jihar Adamawa. Yanzu kuma bari mu leƙa can jihar Rivers na yankin Niger Delta, inda a nan ma dakatar da wato shi batun ayyana sakamakon zaɓen aka yi. Ga Lamiɗa Abubakar da cikakken rahoton.
Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta da ke jihar Rivers ta dakatar da kidayar da take yi wanda zai kai ga bayyana wanda zai lashe kujerar gwamna a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta. Hukumar ta zaɓe dai ta ce ta samu umarni ne daga hedikwatar hukumar da ke Abuja na cewar lalle-lalle ta dakatar da wannan aikin. Hakan ko ya biyo bayan kokawar da hukumar zaɓe ta jihar Rivers ta yi na cewar rayuwar ma'aikatanta daga ranar Asabar zuwa Lahadi ya shiga cikin wani hatsari da barazana. Haka kuma hukumar ta zaɓe ta ce akwai almundahana mai yawa da aka shirya yayin zaɓuɓɓukan, kuma ta ce jami'anta sun huskanci cin zarafi da wulakanci musamman a yayin ayyukan zaɓe. Don haka hukumar ta ce tuni ta kafa wani kwamiti wanda zai dubi irin waɗannan matsaloli da suka taso, kuma ta umarci wannan kwamitin da ya yi gaugawar kawo mata rahoto nan da awowi 48. Musa Inabo Idiwan shi ne kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar Rivers ya ce haƙiƙa kwamishina ya dakatar da dukkanin ayyukan ƙidayar sakamakon zaɓe a jihar Rivers har sai yadda hali ya yi, kuma nan gaba kaɗan akwai yiwuwar za mu yi bincike kuma mu bayyana lokacin da za a sake gudanar da sabon zaɓe ko akasin haka. Ko yaya 'yan jam'iyyar AAC suka ji da wannan lamarin? Musa Bari Oko shi ne mai magana da yawun jam'iyyar ya ce
it's something that I will not have much to say for now until after analysis of.
Yana cewa ne abin da ya faru a wannan jiha ta Rivers kawo yanzu banda abin da zan fada har sai naji inda lamarin ya dosa. Nan gaba kadan kuma zamu gudanar da wani taro a cikin daren nan wanda daga bisani zamu sanar muku matsayin da muka cimma. To sai dai kuma duk kokarin da nayi na tuntubar bangaren jam'iyyar ta PDP musamman bangaren gwamnatin jihar Rivers ya ci tura, domin kuwa na kira commissioner.
To yanzu kuma ga shi Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya, amma a taƙaice
Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi, inda duk fasinjoji 157 da ke cikinsa suka rasa rayukansu.
To, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe da suka karanto labaran duniya da CD wanda haɗa mana sautin da injiniyarmu ta wannan lokacin na Shuwan Kale, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da za mu ci gaba da kawo muku rahotanni kan batun ƙidaya ƙuri'un zaɓen na Najeriya a matakin jihohi. Sai Allah kai.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.